This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Din lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com. Ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatan an wuni lafiya, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yanzu ma ina tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji cewa dab da mangariba wasu waɗanda ake zaton ƴan ƙungiyar Boko Haram ne sun yi ƙoƙarin kai hari kusa da birnin Maiduguri. Sannan za ku ji zargin da jam'iyyar PDP ta yi cewa jam'iyyar APC tana ƙoƙarin haɗa baki da cedon zur har da hukumar zaɓe ta INEC domin ƙwace jihohin da ta lashe a zaɓen gwamnoni. Sannan kuma muna son mu ji ra'ayinku akan juyin mulkin da soja suka yi a ƙasar Burundi a saboda shugaban ƙasar ya nemi yin tazarce.
To jama'a, assalamu alaikum. Ministan cikin gidan ƙasar Burundi Edward Nduwamana ya gaya wa muryar Amurka cewa har yanzu dakarun da ke goyon bayan shugaba Pierre Nkurunziza ke rike da fadar shugaban ƙasar da gidajen rediyo da na talabijin ɗin ƙasar da kuma babban filin jiragen sama na birnin Bujumbura. Ministan ya kuma ƙara da cewa yanzu haka shugaba Nkurunziza ya koma Burundi bayan halartar taron ƙasashen yankin, amma sai dai bai bayyana takamaimai a inda yake ba. Da farko, General Godfrey Niyambari ya gaya wa gidajen rediyon ƙasar masu zaman kansu cewa ya kifar da gwamnatin Nkurunziza tare da cewa za su kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Gabe Josley, wanda yake Bujumbura babban birnin ƙasar kenan, ya ce dubban mutane ciki har da sojoji suna ta nuna farin cikinsu bayan wannan sanarwar. Wakilin na muryar Amurka ya kuma rawaito cewa sojojin sun yi wa gidan rediyon ƙasar ƙawanya, sannan an ji harbin bindiga a birnin yayin da 'yan sanda suke artabu da masu zanga-zanga. Wannan yunkuri na juyin mulki ya biyo bayan zaman ɗarɗar na wasu makonni da aka yi ta yi a ƙasar tun bayan da shugaba Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takarar shugabancin ƙasar a karo na uku.
Jiya Talata, shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya kai ziyara ƙasar Haiti, inda ya yi alƙawarin taimakawa wannan ƙasa ta yankin Caribbean farfaɗowa daga mummunar girgizar ƙasar da ta yi wa ƙasar barna a shekara ta 2010. Wannan ita ce ziyarar farko da wani shugaban ƙasar Faransa zai kai Haiti, ƙasar da Faransa ta taɓa yi wa mulkin mallaka har zuwa 1804, lokacin da ƙasar Haiti ta zama ƙasar farko da ta samu 'yancinta bayan boran bauta da aka yi. To amma kuma ƙasar Haiti ita ta fi kowace ƙasa talauci a yankin yammacin duniya, a saboda wata yarjejeniya da ta ƙulla a 1825. Da ta tilastawa ƙasar Yetin biyan Faransa kuɗin fansan filaye da bayan da ta yi hasarar su a lokacin boron. An ƙiyasta kuɗin da Yetin ta biya a wancan lokacin a yanzu dala biliyan 19 ne. Wasu mutane ƙalilan kuma sun taru a harabar Camp de Mars domin nuna rashin amincewarsu ga ziyarar da shugaban Hollande ya kai ƙasar, suka kuma buƙaci Faransa ta maida kuɗin da Yetin ta biya ta.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Koreya ta Kudu ta ce shugaban ƙasar Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an harbe ministan tsaron ƙasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji. Hukumar tattara bayanan sirrin ta Koreya ta Kudu ta ce an kashe Han Yong-shol ne ta hanyar bindigewa. Ɗaruruwan jami'an gwamnati ne suka shaida hukuncin kisan wanda aka aiwatar a ranar 30 ga watan Afrilu. Kamar yadda mataimakin daraktan hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar ta Koreya ta Kudu Han Ki-bom ya bayyana wa kwamitin kwamitin majalisar a birnin Seoul. Kamfanin dillancin labaran Koreya ta Kudu na Yonhap ya ce Mr. Kim ya amince cewa baccin da ministan tsaron ya yi alama ce da ke nuna rashin biyayya da girmamawa. Dama dai akwai rahotanni da suka nuna cewa ministan ya sha ƙalubalantar shugaba Kim kan wasu batutuwa da dama. A Koreya ta Arewa, ministan tsaro shi ke da alhakin shirya hulɗar musaya tsakanin ƙasashe.
To da ƙarshe kuma yau Laraba nan masu bincike suka gano na'urar tattara bayanai da ake cewa Black Box na jirgin ƙasa na fasinja da ya goce a birnin Philadelphia arewa maso gabashin Amurka yayin da hukumomi ke ci gaba da duba barnar da wato barnar jirgin. Akalla mutane shida ne suka mutu a lokacin da jirgin ya goce jiya Talata da daddare akan hanyarsa ta zuwa birnin New York daga nan birnin Washington DC. An kwantar da mutane 143 a asibiti, shidda daga cikinsu sun ji mummunan rauni. Jami'ai sun ce har yanzu akwai wasu fasinjoji da ba a gansu ba, ko da yake tana yiwuwa wasunsu sun yi tafiyar su ne. Jirgin da yana ɗauke da fasinjoji mai tanda 43 da kuma ma'aikatan jirgin. Shugaba Barack Obama ya ce hatsarin ya girgira shi da matarsa Michelle. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗazu-ɗazu muka samu labarin cewa wasu da ake kyautata zaton yan ƙungiyar Boko Haram ne sun yi ƙoƙarin kai hari birnin Maiduguri. A saboda haka na tuntuɓi wakilin sashen Hausa a Maiduguri, Haruna Daudabi, domin ya bayyana mana irin halin da ake ciki.
Haja da misalin karfe 6 da wasu ƴan mintuna ne dai mutanen birnin Maiduguri suka fara cin karan harfafe da kuma wasu ababa masu fashewa wurin kyautata kamar mahara ne da ake san ƴan ƙungiyar Boko Haram ke ƙoƙarin kutsawa a barikin giwa da ke nan cikin garin Maiduguri. Amma bayanai da muke samu shi ne ba wai sun samu nasarar kutsawa a barikin ba ne. Akwai wani ƙauye da ake cewa Kayamla, ya kai kamar kilomita 10-15 haka da tsakaninsu da farikin. To a iya wannan kauye suka tsaya suka dinga artagu tsakaninsu da jami'an tsaron da ke wannan wuri. Amma bisa alamu dai yanzu abubuwa sun dan lafa, babu wannan harbe-harbe da muka dinga ji da marace.
To ba wani bayani da kuka samu ko na wasu sun jikata?
Sai dai gaskiya irin jama'an da suka dinga tururuwa suna gudu, musamman mutanen da ke zama a wancan yanki. Duk kusan sun bar gidajensu saboda ƙarin harbe-harbe da kuma irin ababa masu fashewa.
A su ba ku samu kun zanta da su ba, kun ji wani hali ake ciki?
Eh, kamar akwai wani abokin aiki na da shi ma gidansa kusa da wurin ne, ya gudu ya bar wurin, ya ce yana ma zaune a kofar gida sai ya ji ƙarin kamar a cikin gidansa ne aka jefa wani abu, sai ya fice ya bar mamaye yake ya bar kofar gidansa ma abu da ya fice saboda gudun tsira da ransa. To akwai kuma irin waɗannan mutane da dama haka da suka fice suna bin titi ne dai kororo-kororo ba tare da ma sanin inda suka nufa ba. Amma bisa gaskiya yanzu duk komi ya lafa, babu wannan ƙarin harbe da muke ji a baya can.
To babu ƙarin harbe-harbe, kun samu kun zanta da jami'an tsaro, kun ji ko su wane ne ko an kama wasu su waɗanda suka kawo harin ko kuma daga ina suka fito?
Na yi magana da shi mai magana da yawon rundunar soja na Maiduguri, wato na aike masa saƙon karta kwana ne na text din nan. Sai ya aiko min da ansa cewa wato suna nan suna ci gaba da su ko kuma su ne a kan gaba game da wannan lamari, babu wani matsala mu kwantar da hankali mu game da wannan lamari. Ya ce babu.
Yaushe kai maga da misalin ka ce an fara kai wannan hare-haren wajen misalin karfe 6, to da misalin karfe nawa ka zanta ka aika mishi da saƙon?
Na aiki mishi kamar misalin karfe 7:15 kenan.
Kuma yanzu ka ce ba a jin ƙaran komi ko?
Yanzu haka babu wani ƙara gaskiya, kusan komi za a ce ya lafa.
To Allah ya sauke.
Amin suna.
To daga Maiduguri bari mu nufi Abuja, inda wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya aiko mana da rahoton zargin da jam'iyyar PDP ta yi cewa jam'iyyar APC tana ƙoƙarin kwace jihohin da ta samu nasara a zaben gwamnoni kamar haka.
As a party that has made history by nurturing democracy for 16 years, we cannot fold our hands.
A matsayin mu na jam'iyyar da muka raini demokradiyyar nan shekaru 16, ba za mu zuba ido mu bari wasu su wance kalar da ribar hakan ba. Kakakin jam'iyyar PDP mai barin gado Olusegun Metu ke karanta matsayin jam'iyyar da ke zargin APC da yunkurin kwace wasu jihohin da PDP ta samu nasara ta hanyar kotunan sauraron kararrakin zabe. Musamman majiyar Akwa Ibom Abia da Rivers.
The heinous scheme by the APC to drag their institution.
muna zargin APC na yunkurin amfani da wasu ginshikai ne da suka hada da hukumar zabe wajen ba da shaidar zuwa a gaban kotu don kwace mana jihohin da yunkurin maida Najeriya kasa mai bin jam'iyya daya. PDP ta ce alhakin duk wata fitina da ka iya tasowa sakamakon hakan na kan APC. Yan APC irin su Inuwa Yahaya sun yi watsi da wannan zargin.
Kowa ya san yadda APC ta fito ta nemi jama'a kasa suka aminta da ita, ta nemi ƙura jama'a kasa suka jefa ƙura. A cikin matakan da muka dauka shine abi mana kadu domin jami'an tsaro sun zalunce mu, sun tursasa mu, sun tule jama'a wajen zabe, sun ɗebe akwatuna suka je aka yi a ringizo aka zuwa ƙuru na boge, aka ce an ci zabe da su. Shine abin da muke bi. Jam'iyyar APC gadara ta jama'a, wancan kuma gadarata murdiya, saboda haka jama'an nan cikin yardar Allah su ne da su ga kansu mafita a cikin wannan al'amari ta fuskar kotu, domin mataki na masu zartarwa daban, mataki na masu shari'a daban, mataki na 'yan majalisa daban, shine tsarin demokradiya, kuma ina ga demokradiya ake yanzu.
Me za su ce ne kan zargin neman amfani da ma'aikatansu wajen samar da bayanan bogi gaban kotuna don ture gwamnonin PDP ko kuma ɓata shaidar da masu ƙara za su kai kotuna? Ita ce tambayar da nema mataimakin darakta a hukumar zaben Nick Dazan.
Fahimta na dokokin zaɓe da kuma abin da maye gudana ba zai iya yiwuwa ba. Kar a manta cewar fefa na sakamako na ainihi yana tare da ita INEC a nan hedkwata na ɗaya kenan. Na biyu, kamun a cika wannan takarda na sakamako an yi shi ne a gaban ma wakilin 'yan takara, kuma su ma bayan an cika sun sa hannu, an yanka, an ba su. Kuma in an je gaban kotu, in an ma yunkurin kawo soyi ne, ai su suna nan su mika wannan wanda aka ba su da, wanda zai kuma karyata duk wani wanda aka mika wanda aka kawo soyi. Saboda haka wannan ma bai taso ba, kuma duk wani wanda ma yi yunkurin haka bata lokacin shi yake ni a fahimta na.
Ya za a gane bambancin gangariyar takarda da kuma wace za a kwafa a yi ta tajabu?
To ai ta gangariyan, yayin da aka cika wannan takarda na sakamako, duk wakilan nan sun sa hannu.
Korafe-korafen da ke gaban kotunan sun fi taɓo zargin rashin amfani da na'urar tantance masu zaɓe da ya kai ga tafka maguɗi. Nasiru Adamaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan juyin mulkin da aka yi ko kuma ake ƙoƙarin yi, soja suke ƙoƙarin yi a ƙasar Burundi. To amma a halin yanzu a shakata da wannan waƙa tukunna.
Allahu Allah ga tambaya, Allahu Jalla ga tambaya, Najeriya ce ce ga tambaya, Najeriya ce ba ke cin amana, da Sheikh Hussein mutum ya bar wasiya, har sa Abubakar sai da ya bar wasiya, sa Awolowo ma ya bar wasiya, da Tarihu ma ya bar wasiya, General Abbas ya bar wasiya, General Murtala ma ya bar wasiya, ai sun ce su biliyan ku rike amana, kuma sun ce wa kowa ya rike amana, da marinan duniya. Allahu Jalla ga tambaya, Najeriya ke ce ga tambaya, Najeriya ke ma ke kun amana, da Sheikh Hussein mutum ya bar wasiya, sa Abubakar sai da ya bar wasiya, Sardauna ya mutu ya bar wasiya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, mun sami kiranmu ta farko daga jihar Plateau. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kina magana da Ali na Malam daga Mangu Plateau State.
To, muna jin ka Malam Aliyu.
To, da farko dai ta gode muku ku gidan Radio America da kuke ba mu zarfi mu bayyana ra'ayoyinmu, kuma kun taimaka wajen ci gaban demokrasiya a duniya. bayan nan wannan al'amari da ya faru na juyin mulki ba wanda ya jawo shi illa shi tsohon shugaban wannan ƙasa. Don haka zai zama aya ga shugabanninmu na Afirka masu zalunci.
To Malam Aliyu, mun gode da wannan ra'ayi da kuma gode mana da kai mu muryar sashen Hausa na muryar Amurka. To daga Plateau bari mu yi Adamawa, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Salam.
Muna jin ka.
Kina magana da Jagwal Lura cikin karamar kuma Buik a jihar Adamawa, Nigeria.
To me an ra'ayinka yau?
Yawwa, a gaskiya maganar demokaradiyya shine akan gaba a dukkan harkokin duniya da ake ciki. Maganar juyin mulki gaskiya bata taso ba, musamman abin da aka nufi. Shi ma gaskiya abin da ya yi ba daidai ba ne, domin ya yi mulki na shekaru da dama, amma yanzu kuma yake waje haye. Kaga wannan abin ba daidai ba ne. Mutanen ƙasarsa sun yi zanga-zanga, suna wahala, suna menene, suna mutuwa, ya yi bris da ra'ayinsu. Kaga wannan kuma ba daidai ba ne. Sauran sojoji da suke riƙe ƙasa kuma suna gani, suna ji abin da ya yi kuma ba daidai ba ne. Saboda haka mu mun fi so lallai a tsaye da demokaradiyya, komi a tsaya gun zaɓe, a yi zaɓe na gari, a zaɓi shugaba. Shugaba kuma su tsaye da adalci bisa shekarun da suka ƙayyade musu a bisa.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. Daga Adamawa sai kuma Nasarawa, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, barka da yamma.
Barka ka dai.
Yawwa, kuna magana da Ahmadu na Ahmadu daga nan Masaka.
To Malam Ahmadu.
Jihar Nasarawar Najeriya.
To muna jin ka Malam Ahmadu.
Ra'ayina gaskiyar magana akan maganan juyin mulkin nan da aka yi. Na farko dai shugaban ƙasar nan bai kyauta ba, saboda ni ya kamata ya bigi haƙƙin talakokinsa da suke zanga-zanga har ake ƙoƙarin kakkashe su. Kuma demokaradiyyar nan kusan duk duniya ita ake so a yi, ba mulkin mallaka ba. Shi kuma ya nuna ce wanda ƙarfin siyasa ya yi. To wannan juyin mulki da aka masa shi ma an rama cuta ne ga maciji. Saboda abin da ya yi shi ne yanzu aka masa, saboda gobe kar wani ya sake.
To Malam Ahmadu, mun gode da wannan ra'ayi naka. To za mu sake komawa jihar Adamawa amma a yau la. Salamu alaikum.
Wa'alaikum salam. Sunana Mahmud Halilu, ɗalibi ne daga jami'ar Modibo Adamawa University of Technology Yola.
To Malam Mahmud,
ra'ayina shi ne abinda sojoji suka yi a ra'ayina na ga sun kyauta, saboda suna saman su ceto demokaradiyya ne da kuma rayukan jama'an ƙasan Burundi. To shi ne wannan ra'ayina kenan, sun yi abin kinki.
To mun gode Malam Mahmud da wannan ra'ayi naka. Daga Yola bari mu yi Bauchi Yakubu, salamu alaikum.
Alaikum salam.
Idan mana idan rediyon ka tana kunna ka kashe ko kuma ka rage.
Kina tare da Abu Ja'far Sadu Muhammad daga nan jihar Bauchi, ina kiran ku kai tsaye daga local jama'ar.
To muna jin ka.
Lallai na ji abin da ake tattauna. Lallai jin mulki kan bahi da daɗi. Yanzu kamar yadda wani ɗan uwa yake faɗa cewa ai idan kika kula ya jawa ƙasar wannan ƙasar masifan da ya ke sauka daga kan mulkin da Allah ba shi ɗan wani lokaci. A nan nake kira tsutsuwa gabaninmu na Afirka, idan lokacin sa ya yi haƙuri su sauka, domin mulki ba dawwama ake yi a kai ba. Don haka ina muku fatan alkhairi, lallai ina jin daɗin wannan abin da kuke yau, shi ne kirana na farko. Assalamu alaikum.
To mun gode da wa'annan ra'ayi naka, muna kuma fatan su shugabannin Afirka ɗin sun ji wannan ra'ayi. To daga Bauchi bari mu yi Kwara, salamu alaikum. Malam ko malama na Kwara, kuna jin mutum? Da alama layin Kwara ya katse. To masu sauraro, ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma muna jin ra'ayinku ne akan juyin mulki ko kuma kokarin juyin mulki da aka yi a Burundi. Salamu alaikum Kwara.
Amin alaikum salamu. Kina tare da Dallo Garba Jina mai blouse kala-kala na sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To malam,
dangane da wannan juyin mulki da ake yi an kai a ƙasar Burundi, to buba abin da za mu ci illa koda ma abin da ke kawo yawan jiwon mulki a rashin wa jama'a ba daidai ba. Haka muna kira ga shugabanninmu na Afirka da su yi kokari su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu akan talakawansu. Dai idan mutum na ya adalci ga wanda ya kamata.
To Malam Bello da alama da layin naka tana kikikaka ba ma jin ka sosai, saboda haka bari mu yi Kaduna. Salamu alaikum.
Aminu alaikum salam. Sunana Muhammad Sanir ga cikin Kaduna, Najeriya.
To Malam,
mun ji abin da ake tattaunawa kai dangane da abin da ya shafi wannan juyin mulki. To a kowane lokaci dai kam gaskiya juyin mulki ba shi da tsari a gurin ƴan ƙasa baki ɗaya. Sai dai an ce gani ga wane ya isa, wane tsoron Allah. Sauran shugabanni dai kalubale a kan su, a kan mabiyansu ma baki ɗaya dai zama cewa shugabanni suna ƙoƙarin yin ma wato mabiya adalci kar a kai ga juyin mulki. A tashi lafiya, Muhammad Sanir ga cikin Kaduna, Najeriya.
To Malam Muhammad, mun gode. Daga Kaduna bari mu yi Gombe. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna.
Wa alaikum salam.
Yawa, da wa muke magana?
Da Zakari Adifan Tani.
To muna jin ka Malam Zakari, me an ra'ayinka?
Gombe.
Eh, muna jin ka, me ra'ayinka?
To ra'ayina na farko dai shine gaisuwa game da ku ma'aikatan gidan rediyon namu, na gode muku kwarai-kwarai game da yadda kuke fahimtar da mu game da harkar siyasa.
To
na biyu kuma, wannan shugaban ƙasan a gaskiya bai kyauta ba. Rashin kyauta sa ko shi ne in yadda da wa'adi da aka yi da shi. Saboda haka mu yanzu a gaskiya wannan jiya mulkin da sauran jinnan suka yi sun yi kai saboda kwato rayukan jama'a. Wallahi ba ma son haka, ba ma son jiya mulkin kan, amma kuma sun yi daidai, Allah ya kuma ya taimake su.
To amin Malam Zakari, amin sun ma amin, mun kuma gode. To ga wani kira da muka samu. Salamu alaikum, daga ina ne?
Wa alaikum salam, daga nan Naija.
To muna jin ka.
Le gaskiya wannan juyin mulki da aka yi ni ya mu haka dan saboda shugabanninmu na Afirka mafi yawanci ba su da adalci.
To ba mu ji sunan malama ko malamin ba.
A malamin Ibrahim.
To
malam ne wakin kula.
To malam Ibrahim, mun gode da wannan ra'ayi.
To ba da lato, sai anjima.
Yawa, sai anjima.
Adalla.
To ma sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma muna jin ra'ayi ne akan kokari ko kuma juyin mulkin da soja suka yi a kasar Burundi, a saboda shugaban yana kokarin yayi tazarce. A saboda haka duk mai ra'ayi sai a kira mu akan 202-205-6555 domin bayyana ra'ayi game da wannan juyin mulki ko kuma kokarin juyin mulki da aka yi a kasar Burundi. Kada kuma amince kamar yadda na ce, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To muna samun matsala yau da hanyo da layukan wayoyin namu, da mun samu kira sai layi ya katsiya, saboda haka sai a ci gaba da haƙuri, a ci gaba kuma da ƙoƙarin kiranmu. To yanzu mun samu kira daga Benue. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Alhaji Muhammad Samuna kina yake magana da Kaboko.
To muna jin ka.
Watan game da wannan juyin mulki da aka yi, yawancin shugabannin Afirka suna yin abubuwan da ba daidai ba, saboda idan sun hau kujerar mulki nan ba sa sauraron talakawa. Kuma shi talakawa kullum idan aka jagorance shi aka yi mulki na adalci, shi ne neman shugaba ya dawo. Amma kasan da zaki shugaba yana cewa shi ya sa kan gadon mulki, sai ya ma tsarin wani ya yi wani lokaci ko ɗaya ko biyu ko uku. To dama akwai wasu manufofi na rashin adalci a kan talakawansa, saboda haka wannan yana zama tsohon darasi a kan shugabanni.
To muna fatan wa'anda kai wannan ka ba su wannan shawaran sun ji. To daga Boko bari mu yi Taraba. Salamu alaikum.
Amin alaikum salam.
Amma nan don Allah ka kashe rediyon ka.
Ta ba ba ne. Suna na tashi.
To muna jin ka, menene ra'ayinka?
A ra'ayi na dai da yake kama haka ba, abin da suka yi dai sun yi daidai. Don kasancewa bai dace a ce mutum ya yi mulki har wa'adi sau uku ba a kan karagar mulki, don haka abin da suka yi ya yi daidai.
To daga Taraba bari mu yi Bauchi. Salamu alaikum.
Amma wa alaikum salam, mai magana Faruk Sama'ila Toro.
To Malam Faruk, muna jinka.
Wato a game da wannan juyin mulkin da shugaban kasar nan soje, Allah ya saka miki da alheri. Kuma ina roƙon shugabanninmu na Afirka, duk mutumin da yake sauka daga kan mulkinsa yana neman tazarci, ya kamata a kafa doka in an kama shi a kashe shi, ko da ya yi tazarcin tsarin dadewa.
To muna Malam Faruk, mun gode da wannan ra'ayi, muna kuma godewa sauran masu sauraron mu.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Gwamnati da kuma yan adawar kasar Sudan suna ci gaba da fafata fada tsakanin su, duk da cewa akwai yarjejeniyar daina fadace-fadace wadda hakan ke jan asarar rayukan mutane bila adadin na kasar Sudan, sannan kuma ya raba mutane fiye da miliyan 2 da mahallansu. Tun ma zaman lafiyar ya faskara ne sakamakon dukkanin bangarorin biyu sun gaza da sadaukar da kansu ga daina fadadin, wanda kuma hakan ya jefa makomar yar autar kasashen ta nahiyar Afirka a cikin hatsari. Yawancin yan Sudan ta kudu sun sha bayyana cewa ya kamata a danko duk wani mai hannu a cikin irin wannan rikici a cikin kasar, domin kare lagwar rigingimu da maganar daukar fansa, wanda hakan a ganin su zai kawo doraren zaman lafiya. A farkon wannan watan ne Amurka ta bayyana shirin ba da dala Amurka har dala miliyan 5 da zarar ta samu amincewar majalisar dokokinta, domin hakan zai yayata adalci da zakulowa tare da gurfanar da masu laifi a rikicin Sudan ta kudu. Haka kuma kudin za su karfafa gwiwar kungiyoyin al'umma ta Sudan ta kudu wajen bincikowa tare da ba da hujjoji wanda za su zama shaidar gabatarwa a gaban kuliya domin matakin adalci na shari'a tare kuma da sulhuntawa. Wannan tallafin kudi kari ne akan kudin da Amurka ta saba kashewa, wanda tuni ta kashe sama da dala Amurka biliyan 1 domin kokarin kawo zaman lafiya a kasar Sudan ta kudu, musamman tun bayan barkewar rikicin a watan Disambar shekarar 2013. Amurka za ta ci gaba da tsayawa yan Sudan ta kudu, sannan ba za ta ba da damar a ci zarafin dan adam ba. Za kuma ta ci gaba da kutsa kai a maganar zaman lafiya a kasar Sudan ta kudu din. Muna kira ga wasu al'ummar da su tallafa da kudin su ga jama'ar Sudan ta kudu domin warware matsalolin kasar cikin adalci da kuma wanzar da zaman lafiya. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka.
To ga kuma takaitattun labarai kafin mai sallama.
To ministan cikin gidan kasar Burundi Edward Nduwamana ya gaya wa muryar Amurka cewa har yanzu dakarun da ke goyon bayan shugaba Pierre Nkurunziza ne ke rike da fadar shugaban kasar, da gidajen rediyo da na talabijin din kasar da kuma babban filin jiragen sama na birnin Bujumbura. Ministan ya kuma kara da cewa yanzu haka shugaba Nkurunziza ya koma Burundi bayan halartar taron kasashen yankin, amma sai dai bai bayyana takamaimai a inda yake ba. Ta farko General Godfroid Niyombare ya gaya wa gidajen rediyon kasar masu zaman kansu cewa ya kafa da gwamnatin Nkurunziza, tare da cewa za su kafa wani kwamiti da zai maido da zaman lafiya da haɗin kan kasar. Jiya Talata shugaban kasar Faransa François Hollande ya kai ziyara kasar Haiti, inda ya alkawarin taimakawa wannan kasa ta yankin Karibiya farfadowa daga mummunan girgizan kasar da ta yi wa kasar barna a shekara ta 2010. Hukumar tattara bayanan sirrin kasar Koreya ta Kudu ta ce shugaban kasar Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya sa an harbe ministan tsaron kasar saboda bacci ya kwashe shi yayin da ake wani taron sojoji. Hukumar tattara bayanan sirrin Koreya ta Kudu ta ce an kashe Han Yong-shol ne ta hanyar bindigewa.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, yanzu dai nan misalin karfe 5 na la'asar ne a gogon Washington DC. Kuma a ƙarshen shirinmu na yau kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Cikin shirye-shiryen da za mu gabatar a gobe, hadda rigakafi, tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki, nake fatar mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alherinsa. Amin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.